إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يوم أبركم مودتاكي سادوا ونمجلسين ماكو ماكو wanda muke karatun littafin Riyadus Salihin wallafar al-Imam Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Allah madaukakin sarki ya jikanta da rahma. Idan ba amince ba, mun kammala babu birrul walidaini wa silatul rahim, babun da ya magana akan biyayya ga iyaye, kyautatawa iyaye, da kuma muhimmanci da hukuncin sada zumunci. Yau za mu tashi babu tahrimul uquq, babun da nassoshin da suke dauke da bayanan haramta muzantawa iyaye, wa qati'atul rahim, da kuma munin yanke zumunci. Irin narkon azabar da Allah jalla wa ala ya tanadar wa wanda yayi irin wannan, ma'ana zunubi ne, saban Allah ne, muzantawa iyaye da dukkanin hanyoyi, kazalika kuma yanke zumunci. To shi yasa ma malamai suke ganin cewa muzantawa iyaye yana cikin kaba'irul dhunub, yana cikin manya-manyan zunubai, wanda indai mutum yana kan hanyar wuta direct, to ya buɗe wannan ƙofar ta munanawa mahaifansa. In muka ce munanawa da dukkanin ma'ana, ma'ana duk abinda zai zamto yana tsotsa musu zuciya, ko da na magana ne, aiki magana ce aiki ne, duk wani abu wanda zai ɓata rai, wannan sunansa mai munanawa, duk abinda za su cutar da su da ya shi saɓa wa shari'a. Haka nan kuma shi sada zumunci ɗin, ai mun ji menene sada zumunci a baya, to kishiyarsa shi ma yana cikin kaba'irul dhunub. Allah madaukakin sarki yake, fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa adhammahum wa a'ma absarahum. Allah madaukakin sarki yana bada labarin cewa duk wanda ya bujire ya bada baya ga barin alƙawarin da Allah ya yi mai umarni ya ɗauka ya riƙe, da kuma ragowar takalif nauye-nauyen shari'a, ya yi watsi kuma da hukunce-hukunce na musulunci, ya dawo kan ta'adu miyagu na jahiliya da maguzanci, na daga kamar zub da jini da yanke zumunci, da kuma rashin kyautatawa ‘yan uwa da abokan arziki a cikin maganganu da aiki, da kuma yin rowa hana dukiya da ƙin yin taimako. Ana Allah jalla wa ala yana cewa yanzu ku koma ga wancan mummunar hanyar, kuna ganin shi ne wanda a ciki sai ya ce wa tuqatti'u arhamakum, kuma ku yayyanke zumuncin, kuna ganin wannan shi ya Allah madaukakin sarki yace wallazina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'na wa lahum su'ul jam. Kuma wadanda suke warware alƙawarin Allah bayan sun dauka cewa za su sadu, kuma sannan suke yayyanke abinda Allah ya umarni da shi, suka ki su sadar da shi na zumunci kenan, kuma suka dinga yin ta'adi da barna a ban ƙasa, waɗannan da aka ambata su ne waɗanda Allah ya tsinewa, tsinuwar Allah ta tabbata a gare su, kuma mummunan makoma, mummunan gida ya tabbata gare su. La ilaha illallah. Sai ya ambaci daga cikin sifofin shakiyai, ‘yan wuta, daga cikin sifofinsu za ka same su masu yanke zulunci ne. Ubangiji madaukakin sarki ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yabluhanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وبنجيجن كما دوكين سركي يا ينكي cewa kaku kuskura ku bautata wa kowa sai shi shi dai kullum sannan kuma ku kyautata dukkanin kyautatawa ga iyaye Allah madaukakin sarki yace idan Allah ya raya ka girma ya riske su su biyun ko ɗaya daga ciki kana tare da su to kada ka kuskura ka ce wa ɗaya daga cikin su ko su biyun kanka ce musu uffa malaman tafsiri suka ce ita ce mafi karancin kalma da take nuna kotsawa fala taqul lahumā uffin wa lā tanharhumā kada ka ce musu uffa wanda zai nuna ka kotsa ka gaji da su wanda zai nuna cewa kai ba haka ka so kai sun takura maka kai sun maka ba daidai ba sai kaka kuskura kai haka yace wa lā tanharhumā kada ka daka musu tsawa wa qul lahumā qawlan karīmā ka gaya musu magana ta mutunci wanda ta dace ta girmamawa wa qul lahumā janāḥa dhulli min ar-raḥmah yace ka sassauta musu fukafukan jin kai ka rangwafa ma'ana kai ka ce ka kwanta sadda ka ka su ta kanka iyakaci kenan ko wa qul lahumā janāḥa dhulli min ar-raḥmah ka isa matuƙa kenan kamar Allah ya ce ka isa matuƙa duk abin da zai nuna ka tausa kana tausayin su shi za ka yi musu wa qul rabbi arhamhuma kuma daga cikin haƙoƙin su ka yawai ka yi musu addu'a kana cewa ya ubangiji ka ji kansu kama rabbayani saghira kamar yadda suka mai raine ne ina dan karami wannan mun yi magana ta birrul walidain وعن أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفيع بن الحارث شيني أبو بكر يأتي أبي سلم يأتي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر شبنا سندكو ما في جرمة ذنبه ما في جرمة وانت في جرمة أتكي حتى أبو يفنا saboda salo na iya koyarwa shin bana dusar da kai zunubai wanda suka fi kowanne girma bana dusar da kai mafi girman zunubin da ya fi manyan zunubai girma a wannan zai sami mutum ya tara hankali kulna bala ya rasulullah sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah muna so a gaya mana sai a musulun ce al-ishraku billah yin shirka da Allah domin shirka ya fi kowanne laifi muni yasa ya yi shirka mulinsa Allah ya ce in mutum ya haɗu da Allah yana yin sa tobi ba za a yi fi mai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi in dai mutum ya haɗu da Allah yana shirka to shi da rahmar Allah har abada innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar sannan ya ce wa uququl walidayn sannan kuma muzanta wa iyaye saba wa iyaye ka duba kaga an ambaci mataki na shirka kuma sai aka na biyu sai aka kawo mai taba iyaye kamar yadda a kan da aka ambaci haƙƙin Allah sai aka kawo biyayya ga iyaye wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai aka ce mai wa bil walidayni ihsan wannan dai ne daga cikin wasu uslubi wani salo na zance dan ka gane girman haƙƙin a can sai aka ambaci haƙƙin Allah sai aka ce sannan kuma iyaye ana kuma sai aka ambaci shirka sai aka ambaci kuma saba musu a mataki na biyu cewa shine mafi muni wa uququl walidayn saba wa iyaye nan an ambaci saba wa iyaye guda biyu saboda duk haƙƙin su ne a yi musu biyayya amma idan misali wani za ka ga shi ba duk biyun yake saba ba ɗaya yake muzantawa ɗaya kuma yana to shi ma yana cikin aqunne li walidayn kuma banda ma abin nan ai in ka muzanta wa daya to dukkanin su ka muzanta eh dukkanin su ka muzanta baka da wani dalili wani uzuri da zai saka ce ani bari in kyautata wa mahaifina amma ba zan saurara wa mahaifiyata ko aka duk da wani zurun dalilai suna janyo haka
maybe irin family crisis din nan rabuwa sanadiyar rabuwa tunda kuruciya a saka abuwa cikin rai yana ganin cewa kaman mahaifin nasu ya wulakanta mahaifiyar ko na mutunci to ko ma menene ya faru dan shi da baya sanya kansa ya zama alƙali tsakanin mahaifin ba aikin ka bane ba ruwan illa iyaka wanda aka ga yana yin rashin kyautatawa a bishi ta hanyar da ta dace a nutsar da shi ya kyautata amma ka sanya kanka cewa ni ina bayan wani saboda wani shine in kai haka hanyar ba za ta ulle ba sai a zo a bata goma ɗaya ba ta gyaru ba sannan ya ce wa kana muttaki'an lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wannan yana kashingide halaccin cewa mutum yana kashingide ya bada ilimi ko za mu ga malamanmu na soro wani zubin idan saboda ƙoƙarin da suke da shi an zauna tun bayan abin nan bayan asuba haka za a yi tayin karatun har wajen maraice za ka ga a kashingide ma ake abin nan din so manzon sallam yana yin haka wa kana muttaki'an fajala ya kasance yana kashingide sai ya tashi ya zauna ya ce alawa ƙaunin su alawa ƙaunin su ala ku faɗaka ku ji ku faɗaka ku ji sannan daga cikin mafi muni na kaba'ir zunub shine shaidar sir abinda baka gani ba baka ji ba baka da dalili kace ka ji ka gani kana da dalili mamakin yawaitar shaidar sir a wannan zamanin nan musamman a hanyoyi na kafafen abin nan kafofin sada zumunta sau da yawa wasu labarai kirkirarru ne sai a kirkira a hada da hoto to in wannan bai zama kaulin zuwa ba to menene wanda saboda munin fa kaulin zuwa a alkur'ani Allah da ya ambaci bautar gumaka sai ya kawo kuma kaulin zuwa fajtanibu ar-rijsa min al-awthan sai ya ce mai wajtanibu kaulin zuwa wanda wannan kaulin zuwa din in kana so ka ga implication din kaulin zuwa ka je kotuna ka ga irin mutuncin da yake salwanta sanadiyar kaulin zuwa kuma wani zubin kaulin zuwa din da ake magana ƴan uwa wani mutum zai yi shaidar zuwa saboda kawai waye cimma manufarsa sanadiyar wannan kuma sai ya rai ma ya salwanta wallahi wani ya bada wani labari mai tada hankali tada hankali inda labarin ya zo shine wai mutum ne wani ne yake zuwa yana neman aure ashe uban yarinyar baya so sun mai magana ya daina zuwa ya ke daina zuwa shi yana ganin watakila in ya matsa lamba za a saka mai to shine aka ce wa makwabta idan sun gan shi su riƙe shi da aka gan shi ya zo shi kuma ya ji labari sai aka yi ƙoƙarin a riƙe shi kuma sai ya kwasa a guje yana kwasa wai wannan sai ya mai ihun ɓarawo wallahi malam bai yi nisa ba wani ya make shi sai ga wasu aka ɗauka suka koma kuma suka ce wa iyayen wai sataye zalunci akan zalunci zalunci akan zalunci shi wannan wanda ya yi ihu shi ya san ba sataye da wannan zaluncin fa ya je ya kashe mutum ba kaga wannan ayin kaulin zuwa ka ce wa mutum ɓarawo me ya ɗaukan maka aka kai wa iyayen gawa aka ce gashi sataye ba a ɗau lokaci ba babansa ya rasu da baƙin cikin wannan abu wai sai bayan lokaci ya tafi shi wannan ya zo wai kai abun ya dame shi wai aka tura wakilai aka je wurin mahaifiyar gashi sai a jiya zuciya ta ce alhamdulillah ta ce wallahi har zuciyar ta san ɗanta bai sata ta ce idan wani yana sata ya kamata a ce na san shi da wannan ɗabi'a ta ce to kun san yana da yayye yana da ƴan uwa ku jira gobe ku dawo ƙarshe da suka dawo dai ta ce da Allah wannan magana ku masu mutunci ne da sauransu amma da Allah wannan zancen da Allah a bashi sai mun haɗa filin alƙiyama ina zaka sa kanka irin masifa irin wannan ina mutum zai sa kan dan haka wannan daya ne cikin dubin dubatar misalai na wanda bai ji ba bai gani ba amma a dauki laifi a dora masa ko mutuncin sa ya salwanta ko dukiyarsa ta salwanta ko ransa ya salwanta salwantar da har abada sai dai an je gaban Allah ayi hukunci idan an je gaban Allah ayi hukunci to shine implication din kauli ji shedar zurfi to yanzu shedar zurfin ma da kudi ake siyan kuma yadda muke gani a kotuna a hayi shaidu na bogi a kirkiri takardu na bogi a yi kaza na bogi a yi ciniki a yi wane ne don haka in ka zo in case nema da kai kafin kai wannan ma sai an tsadance cewa kawai za ka yi winning din case ɗin kaza za ka bayar a je a yi ta turancin iska duk inda ake shiga ba tare za a fita ba ƙarshe shi kenan abu fari ne a mai da shi baki baki ne a mai da shi fari to wannan fari shi ne ƙaulu zo da shari'a ta hana dan muna rigima da kai kana rigima da ni wannan fa baya halatta fa neman ƙaulu zo baya halatta mun fa neman ka ce da zurfi kai ma baya halatta ba saboda kana hamayya da ni kai mun shi da zurfi idan ko mutun ya halatta wa kansa to wallahi sai ya tsaya a gaban Allah sai ya bayani ba wani uzuri da zai baka dama kai mutun shahadatu ji na'am sun shiga ciki sun shiga ciki asali shine yayi amfani da wannan ilimin nasa da dama sai kare gaskiya ya kare gaskiya kuma ai akwai provision din a cikin aikin client din ka zai iya zuwa ya dauke ka aiki da sauransu to ka gaya mai gaskiya ka ce kaza wannan case din ba za ka yi winning din sa ba saboda duka shedu sun tabbata kai ne baka da gaskiya amma akwai dabarar da zamu yi maka shine mu shiga mu nemi alƙali ya sassauta maka hukunci ai ana yi kada kai deny din cewa kai laifi amma zan gabatar da wannan kuma mu nemi sassauci yayi maka bayani yace idan har kai gaddama ko wahal da shari'a ga fa abin da za a yi maka idan kuma ka sallama baka ja ba muka nema wa kotu muka nemi alfarman kotu ga abin da za a yi maka haka ya kamata lawyer yi haka ya kamata lawyer yi to ai shi yasa a cikin su din ai akwai mutanen kirki waɗanda suna wannan sai dai na banzan sun fi yawa na banzan sun fi yawa kana kallo fa ga case a fili komai da komai amma in ya shiga sai ka ji ya canza salo uwa uba a bata lokaci tsawon lokaci tun mutane suna jin raɗaɗin laifin a zuciyarsu suna jin raɗaɗin zalincin da aka yi har sai sun daina ji to shi yanzu sai ka ga laifin mutum dan an masa abu ya ce Allah ya sa bai kai kotu me yasa zai je ya kai kotu ya je yana bata lokacinsa yana ana bata mai rai ana ci masa kuɗi kuma ƙarshe ba natija a gani ai dama ai ka an kace a rijin sauci ba kana cewa wai kana gaskiya kai halitta ka ka yadda cewa mai laifi ne amma ana neman alfarmar shari'a cewa yayi da na sani ya amsa laifinsa bai wahala da shari'a ba da Allah ko in ta yi masa mu'amala irin mu'amala wanda ya laifi domin wani ya gani ya zama izina gare shi shi kuma a gefe guda wannan nadamar da ya kamata ta yi rana ne ba shi ake kada a hukunta shi ba inda matsalar take shi ne ya shiga ya fita kada a yi hukunci Annabi sallam ya hana wannan shi yasa lokacin da sayyidina Usama radiyallahu anhu yazo yana neman aka turo shi yana neman mun karanta ko kamar mun karanta ko Annabi sallam yace a tashfa fi haddin min hududillah matar nan da take a rakayen mutane ba ta mayarwa ƙarshe hujja ta tabbata cewa tana a rakayen mutane ba ta mayarwa kun ga ta zo barauniya aka zo za a yanke mata ƴan uwanta suka ce ai sayyidina Usama dan Zaid yana da matsayi da daraja wurin manzo yaje ya nemi alfarma sayyidina Usama ya Annabi sallam sai da Usama ya gama bayanin Annabi sallam ya kalle shi yace yanzu kai alfarma kake nema kana so kada gaskiya ta halinta
kana so ka hana doka ta yi halinta yanzu hukuncin da Allah ya ce ayi kake cewa kada ayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane ya ce wallahi ku ji ni ya ce wallahi ko Fatima ce yata ce sata sai na yanke mata la wanda Fatima ta law ba zai yi wata satar ba da abin a ce za ta yi din la tara la qata'tu yadaha akwai adalci ne ko shi yasa duk ɗan dabarun da za a yi dama kafin shari'a ta zo gaban alƙali in za a iya sulhunta a sulhunta amma idan shari'a ta zo gaban alƙali to hukunci ne ake so ne da abin da ya yi na ya ce ala wa ƙaunin zuwa ya ce ku faɗa ka fi sannan da shaidar zir faɗar zir da kuma shaidar zir Abu Bakr radiyallahu anhu yace Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kushe ba yana ta maimaita wannan magana yace wallahi har sai da muka ji ina ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi in ka ji mutum yana ta fadar abu daya sai ka ji me akwai damuwa sai damuwa dan haka wannan hadisin yan gwa yana nuna mana zunubai ba mataki ne suke ba wasu wasu muni ko wasu wasu muni sannan kuma yana nuna maka irin kaunar da sahabbai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa so su ji su ga ya shiga damuwa sallallahu alaihi wa sallam sannan malamai suka ce idan akwai bukata yana da kyau in ka faɗi magana ka maimaita ta dan a ji a fahimce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maimaita wannan ne yana nanatawa domin sakon ya isa domin sakon ya isa ko ina شباب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس رواه البخاري اليمين الغموس التي يحلفها كاذبا عامدا سميت غموسا لأنها تغمس الحالف بالإذن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص الله يدار من يدعي عليه وسلم ياتي من يمن ينزل بيت shirka da Allah sannan muzantawa iyaye da saba musu sannan kisan kai sannan kuma da rantsuwa wacce take silmiya mutum al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan guda nawa kenan shirka saba wa iyaye kisan kai da kuma rantsuwa shine malam yace abinda ake nufi da rantsuwa wacce take silmiya mutum ita ce rantsuwa da mutum zai yi shi da kansa ya san ƙarya yake kuma yana sani ya rantsa idan saboda yana ganin ba abin da zai faru saboda yana ganin buƙatar sa za ta biya saboda yana ganin da kunyar me lahira gwara kunyar duniya eh da a ce yanzu an gano shi cewa makaryaci ne gwaran an je lahira a sanya za a yi la ilaha illallah to an kira ta mai dilmiyawa saboda ita wannan rantsuwar ita za ta kama wuyan wanda ya yi ta ta danna shi a cikin wutar jahannama shi da kansa wannan mummunan aikin da ya yi zai tattara shi ya danna shi a cikin wutar jahannama saboda ai iya matuƙar rashin tsoron Allah kenan iya matuƙar rashin ganin girman Allah kenan ka rantse ka ce wallahi al'azim wallahi tallahi ba ai kaza ba kuma ka fi kowa sanin an yi abin kuma kai shaida ne akan ai amma ka rantse ka ce ba ai ba imma dan an baka kuɗi imma dan a'a haka kawai dai saboda wata buƙata ta ka ta karan kanka to wannan ita shari'a ta kira al-yaminul ghamus kai daga jin ta ka san ba ta sauci a ce aikin munin sa ya kai shi da kansa ya kama kai ya danna ka a cikin wuta lamari ya lalace dan haka kenan zamu ga a wannan hadisin ya ambaci abubuwan da ya ambata a hadisin baya amma sai ya dada da katlun nafs kisan kai ai wa kisan kai yana da muni domin dan adam yana da haƙƙin da zai rayu yana da haƙƙin da zai rayu ba za mu zama tamkar irin turawan yamma ba kawai ka bude idan ka wani kai ba ka san ganin sa kawai shi ke nan mutum sai zai bude mai wuta da tsoro ba haka mutunci yake ko me ya tsare maka yana da haƙƙin da zai rayu in kana da matsala da shi to ka kai ga shari'a ka bi haƙƙinka a haƙƙi ka nemi haƙƙinka ta hanyar da ta dace shi yasa muka ga har matsalar haddi wanda ya kashe maka dan uwanka kai shari'a ta hana ka dau makami ka kashe shi so dan aka buga wannan kofar to ba wanda zai rayu ko ba wanda zai rayu dan haka amma hukuma ita ce za ta to shine tashin hankalin idan ya kasance hukumar kuma ba za ta yi ba kullum hukuma za ta zo ta yi holi na masu laifi amma ba a zuwa a zuwa kuma zartar da hukunci ya za a yi masu laifin su daina amma yawa kace ga shi an kama su sun kidnapping din mutane sun kashe kaza mai ciki sun yi wane ne dan haka su ma za a yi wata musu a gani a gaban mutane an yi za a dade kafin ka sake kawo shi yasa shari'a take a wurin matsalar haddi ga mazinata sai Allah ya ce wali shahad azabahuma ta'ifatun min almu'minin yayin da za a zartar musu da hukunci din nan wannan bulalin da za a yi to ko kuma jefewa raju to a samu wani bangare na musulmai da su halarta su dai wanda yake ai wannan fa shine ar-raufur rahim ar-rahman shine Allah mai rahma mai jin kai mai tausayawa amma yace ai wannan saboda me gata akai maka gata akai mu idan dan adam din nan da ka ganshi wannan zuciyar ta sa ba wanda zai maka maganinta sai dokar Allah dan adam idan zuciyarsa ta tashi taurarewa tana kun dutse kamar yadda alqur'ani ya bamu labari akan zuciyar banu isra'il yace summa qasat qulubukum min ba'di dhalik sai yace fa hiya kal shijara sai ta zamto tamkar dutse aw ashar qasat ko ta fi abin in ba ka makai da kanka yanzu aka kawo maka wani mai laifin aka zayyana ma irin laifin ne sai ka ji ko ganin ka ba ka kai saboda rashin imani ya wuce abin yi rashin imanin ya wuce inda ake tunani to ita zuciyar dan adam haka take idan ba a shayar da ita da sinadari na ruwan wahayi ba ayoyi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarbiyar musulunci to sai ta bushe sai ta kekesh duk wani ta'addanci wanda ka sani da wanda baka sani ba za ka iya yi sannan kuma hadisin yana yi mana bayani akan cewa rantsaran tsadin nan kashi-kashi daga ciki akwai al-yaminul ghamus in ka so ka ce ita ce shahadatu zu bambancin su kawai shine a can wurin yamin din ya rantse amma duk al-yaminul ghamus shahadatu zu ce an gane sai dai tana iya yiwa shahadatu zu ko ba lallai ta zama al-yaminul ghamus domin zai iya ba da shaidar ba tare da ya rantse ba amma matsawar ya rantse kaga yayi al-yaminul ghamus kuma yayi shahadatu zuhur sannan kuma wannan yana nuna maka cewa akwai rantsuwa da take mai kulluwa wanda idan ka rantse in da'a ne dole kai an gane idan ba kai ba kuma akwai kafara kazalika idan ka rantse idan saban Allah ne ba za ka yi ba sannan kuma take kafara akwai kuma laghul yamin ya tashiyar rantsuwa ita ce yin rantsuwar kanawa galibi wallahi tallahi yana rantsewa ba ce rantse ba wallahi tallahi yanzu nan daga uwa da ya wuce wallahi tallahi shi ne ana duba ana ne ka kai ba shi bane kan sai ko kuma ya za ki ga ga rantsuwa ya tashi yin rantsuwa rantsuwa ta zama mana cikon zance sai na abla dan abbas yace shine fadin musulla wallah ko bala bala wallah zai magana sai ya ce wallahi ba haka ba ce wallahi haka ne ta zama cikon zance wannan kaga lahu yamin din shine alqur'ani yace la yu'akhidukum Allahu bil lahwi fi aymani Allah baya kama ku da irin wannan ya tashiyar zuwa ko kuma a'a ya rantsa tsakaninka da Allah wannan akwai da tsakani sai daga baya ko sai gane ba haka ba وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه عند الله صلى الله عليه وسلم يشير على شتم كبائر الذنوب وتن يزاجي إياه تن يزاجي إياه أي مساء أقوي زاجي كما أقوي أشرفه ذكر وين أنا أي مساء على التن أيوة إياه ما يبقى زاجي دا أشرف نعم na ba ban mai da abu ne da zaki da akar da abu ɗaya ne na aha shi ashar ya kunshi ba tsaba tsa shi kuma mujarradin zaki shine abinda zaka muna nawa wani kawai misali abinda zai kunshi wannan nau'i na na'ana wannan zallan ashar ne ko ya kunshi wannan nau'i na kana nuna cewa gallon mutum ka cika kai fa ba ka fiye kirki ba ba wannan ba zaki ba ne zaki ne ka kalli ruwan gidan mutum ka ce kai fa ba ka da kirki ka nuna cewa shi ba mutumin kirki ba ne zaki sunansa to amma ka ga idan aka lailayo wani kunnen ba zai yi ba ko to duka bai kamata ba duka ba a so duka zan zaki to a nan fa cewa aka yi ya zage su cewa mutum ya zagi iyayensa zunubi ne mai girma to ina ga wanda zai musu ashar ina ga wanda zai yi fada da su ina ga wanda zai dau makami ya kashe su wanda shine abubuwan da wato ba mu san su ba a cikin al'ummar mu amma yau da gobe ta sa muna da dan wallahi ai su ba Allah tsawaita yace yana cikin kaba'irul dhunub shatmu ar-rajul walidayhi saboda babu abin da iyaye za su cancanta a yinsa ko me suka yi kana ji fuqaha suna cewa abun a ce yanzu uba ya je ya kama dan sai ne ya tsaya ba abin da za a yi bai daidai ba amma abin da za a yi abun uba ya jirfafi dukiyar dan sai ta ci ba abin da za a yi mai wanda ya zama shi ne dalilin zuwan ka shi yasa da wani ya zo gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ya ce ka gan shi wannan ɗana ne na wahala don ya samu ya rayu na ba shi dukiya ta babu abin da ban mai ba amma Allah ya raya shi kuma guduna yake rowa yake annabi sallam ya fashe da kuka annabi sallam a wurin ya ce anta wa maluka li abik ya ce kai abin da zan gaya ma da kai da dukiyarka duk mallakar mahaifinka ko me ake cewa ma da Hausa kai da tsaya duk da sabon tawo mu kai abi to shine sahabbai kansu sun yi mamaki suka ce ya rasulullah ta yaya mutum zai zaki yayin saboda me al'umma ce mai tsarki ba san wannan ba lokacin dan adam yana cikin hayyacin wa hal yashdumu ar-rajulu walidayhi suka ce ya rasulullah yanzu zai yi wa a ce mutum ya zaki iyayensa abinda turawan yamma suka yi ta nuna mana a finafinai wai ga ɗanan sun yi rigima da babansa ya ma fita ya tafi gidan da sauransu ba su suka koya mutane ba wai yaro shi yana da freedom ɗan tawaye ne waye mutu waye dawo in iyayen ma suka matsa mai lamba ya kira wata waya a zo a ce kai baka da hankalin da za ka iya rike ɗan nan kana musguna mai kawai sai a karɓe shi kwana na'am alisalam ya ce zai yi ya subbu abar rajuli ya ce zai yi alisalam ya ce idan wani ya zagi baban wani fa ya subbu abahu wa ya subbu ummahu fa ya subbu ummahu wancan ya zagi na wannan wanda ya zagi na wannan idan wannan ya zagi na wancan bai rama ba ya koma kan babansa babansa ya zagi safakun alaihi ka duba har misalin da manzon sallam ya bayar ai mai tsarki ne akan me abin da yake faruwa ko ba wai uban naka ya kalla ba ya zaga a'a uban wani ya zaga to tunda mummunan kalma ce wancan bai tuntunce ta ba to ta dawo maka a wata riwayar yace inna min akbaril kaba'ir an yal'ana ar-rajul walidayhi yana cikin mafi girman zunubai mutum ya la'anci mahaifansa sahabbai suka ce kai sai ya la'anu rajul walidai ta yaya ya rasulullah ta yaya zai yi mutum ya tsine wa mahaifansa kana sai ya ce ya subbu abar rajul wannan ya zagi baban wancan sai ya subbu abahu sai ya zama a hakikarin lamari baban sai ya zaga wai subbu ummu ko kuma a fa ya subbu abahu sai shi ma ya zagi abin nan dinsa shikenan sun yi exchange dan haka wannan hadisin yana haramta zagin mahaifa yana daga cikin shine malamai suka ce to yana daga cikin saba wa iyaye da ya fice ya je abin da za a zagi mahaifansa idan ka je kai abin da za a zagi mahaifanka to ka zalunci mahaifanka sai sa duk yaro dan gidan mutunci zaka ga yana jin nauyin kada ma yayi abin da idan labarin ya koma kunnan mahaifa abin zai muzanta musu kuma wannan hadisin wato malamai fuqaha sun yi istinbatun wannan babbar ka'idar ta fiqh dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih abinda akwai alkhairi a cikin sa akwai amfani a cikin sa sannan kuma akwai ta'adi to ta'adin ake toshewa ba za ka ce tunda akwai amfani ba bari kai mu amfana shikenan mun gane wannan na in ka so kuma da wata ibarar ka ce ka'idan nan tasaddu zara'i da abin da zai kai ga me wani ta'adi to sai a toshe kofar kuma da wannan ne malamai suka ce duk wanda ya zama shine sanadiyyar yin wani abu to shi ma ya zama kamar shi yayi in ka zama sanadiyyar yin wani alkhairi ka sa wani yayi alkhairi kamar kai in ka zama sanadiyyar wani sharri ya wakana ku zaukar kai kai wannan sharri وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم متفق عليه سيدنا جبير بن مطعم يسمى يتسلم ياتي من ينكي وابزيش على الجنة سفيان يسمى ينعنفن وان ينكي زمنش inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko ba komai a cikin babu zumunci sai wannan ya isa tsoratarwa cewa yake zumunci sababin azabar Allah ne zai hana ma mutum ya shiga aljanna to me ake nufi da zai hana shi shiga aljanna shin zamu ce wannan ita ce sakayyarsa inda Allah zai sakanta mai wasu daga cikin malamai haka suke gani wasu suka ce a'a ana nufin duk kyawun aikinsa to idan ma yana daga cikin farkon masu shiga aljanna bai isa ba saboda wannan zulubin da yayi munin sa ya isa domin ka san shi matsalar zumunci in ka yanke shi ba kawai akan ka abin zai tsaya ba alkhairan da ka hana su gudana suna da yawa wataƙila sanadiyyar yanke zumuncin da kai jikokinka da za su zo guda kaza sanadiyyar wannan yanke zumunci su ma su daina zumunci ka haifar da sharri cikin wannan dangin kaga dole ka dauki me dole ka dauki kamashin to shine ma malamai suka ce wannan hadisin yana nufin wanda yake ji a ransa ya yanke zumunci halal ne wannan har abada ma ba zai shiga aljanna wa an abi isa al-mughira ibn shu'bah radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha ta'ala harrama alaykum huquq al-ummahat wanda sallam yace allah ya hana ku saba wa iyayen umata wa man'an wahad ya ala kurowa da kwadayi man'an rowa kai baka bayarwa wahad kuma kullun ka ji cewa ba rowa da kwadayi wa waqdal banati da binne mata da binne iyayen ku mata da ransu wa kariha lakum qila wa qal kuma ya hana ku baya so muku qila wa qala wai ai ta ji sun so ma ana ai wai kaza ai an ce kaza qila wa qala wa kasrata su'al da yawan tambaya wa ida'atul mal da ta'addud dukiya al-mubazzaranci mutafaqun alayhi mun gane wannan ko to me alakar wannan hadisin da babu huququl ummahat cewa ma al-imam an-nawawi Allah ya jikanta da rahma da ya rufe da abin da ya shafi mahaifiya
kasancewa ta mafi rauni ta fi buƙatar tausaya mata fiye da mahaifi, tare da cewa wannan baya nufin cewa shi mahaifi ba za a dube shi, baya nufin haka ko kaɗan. Mun yi dogon wannan bayanin a baya ko? Sannan kuma wasu malaman ma suna ganin wannan hadisin yana cikin irin hadisan da ya kamata a ce an sa su sun zuwa irin 40 hadisi, domin yana ya kunshi jawami'ul kalim, suna ganin musulunci ma yana kewayawa a ƙarƙashin sa. An gane? Domin ai ya kunshi kiyaye addini, kiyaye rai, kiyaye dukiya, kiyaye hankali, kiyaye mutunci, wannan kuma su ne al-kulliyatul khams, wanda duk addinan da suka zo na sama sun yi ittifaki wurin ba su kariya. Duk shugaban da bai ba waɗannan kariya ba, to ba zai ci nasara ba. Hakikanin yadda za ka kare wa al'umma mutuncinta shi ne ka kare wannan abubuwa guda biyar: addininta, ranta, jininta kenan, dukiyarta, hankalinta, mutuncinta. Ina. Alhamdulillah, ina ganin sai mu dakata nan sai mu tashi. Fadlu birri asdiqa'il abi, babin da zai magana akan kyautatawa abokan mahaifa. Abokan mahaifa, yawa, idan mun fahimci wannan za mu gane cewa addinin musulunci addini ne na masu mutunci, domin tsakani da Allah duk lalacin al'umman ma ta yau kana rigima da mahaifinka. Gaskiya sunanka mara mutunci lamba ɗaya, babu wani dalili da zai sa ka yi rigima da mahaifinka. Babu. In har a baya mun karanta cewa an samu wasu sahabbai waɗanda mahaifinsu ba musulmai ba ne, amma an salam yana cewa ku je ku tukuta musu, babu addini tsakani, addini ya raba, amma mai wannan haƙƙin na haihuwa ya sami, kawai ana cewa dai kar ku biya musu a saɓa wa Allah. Da haka iyaye lallaɓa su ake, iyaye rarrashin su ake, iyaye ƙoƙari ake a raye da su lafiya. Sirrin arziki a duniya da lahira kyautata wa iyaye. Wallahi ka je ka bincika, duk wanda ka ga ya gama lafiya, duk wanda ka ga rayuwarsa tana tafiya daidai, wallahi alaƙarsa da mahaifansa tana da kyau. Su suna raye ko kuma sun mutu. Duk wanda ka ga kuma matsalolinsa sun fiye yawa, wallahi a je a bincika ya alaƙarsa da mahaifansa. Domin ittifaqan ita ce matsalar da Allah yake gaggauto da ita tun a nan duniya. Tun a nan duniya Allah yake gaggauto da ita. Abinda muka faɗa daidai Allah ya amfana da mu, kuskuren da muka yi Allah ya mana afwa, ya fahimtar da mu daidai. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.